Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar Mutabiyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan hantsi na ranar Litinin 20 ga watan Janairun shekara ta 2020. Murtala Faruk sanyin ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya, za mu kawo muku karacin tattaunawar da wakilinmu a jamhuriyar Nijar Yusuf Abdullahi ya yi da wasu masu saurare dangane da ayyukan sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shekaru 41 da kafuwarsa.
Gidan radio na Amurka ya ba mu gudunmuwa sosai mu matasa ta fannoni da dama, musamman ta wannan shiri da ake na matasa. Kaga ciki akwai wayar da kai, akwai jan hankali, akwai kuma horo.
Sannan kuma za mu kawo muku wasu daga cikin sakonnin sauti da kuka aiko mana, to amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jama'an kiwon lafiya a birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China sun tabbatar da mutane 136 sun kamu da wata kwayar cutar da ake kira coronavirus, wata babbar annoba da ta barke a cikin kwanaki uku da suka wuce. Hukumar kiwon lafiya a birnin Wuhan ta ce jumlar mutane da suka kamu da cutar sun kai 200, ciki har da wasu mutane 2 da suka kamu da cutar daga Beijing da wani mutum daya a Shenzhen da ke kudancin China. Galibi da aka tabbatar da kamuwar cutar dai bai tsanani ba, amma dai tuni mutane 3 suka mutu. Likitoci a birnin Wuhan, birni mafi shahara na 7 a China, sun kara kaimi wurin gwajin mutane da ake zaton sun kamu da cutar sanyi. Likitoci suna kira ga jama'a da su yi takatsantsan da lafiyarsu, kana su tare bakinsu a duk lokacin da za su yi atishawa. A ranar Juma'a ne cibiyar kula da kare cututtuka ta Amurka ta fara tantance lafiyar fasinjoji daga birnin Wuhan na China zuwa filayen jiragen sama guda 3 na nan Amurka da suka hada da San Francisco, Los Angeles da kuma New York. Haka zalika ake gudanar da irin wannan gwajin lafiyar fasinjojin Wuhan a filayen jiragen sama na Japan da Thailand da Korea ta Kudu da kuma Singapore. Wasu muhimman mutane a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da masu kare shi sun yi musayar yawu mai zafi a jiya Lahadi akan yunkurin da ya yi na tirsasa Ukraine ta gudanar da binciken da zai taimaka masa a siyasance da ya kai ga tsige shi daga ofishi. An dai buɗe shari'ar da ake yi wa Trump ne a majalisar dattawa a hukumance ne a ƙarshen mako na jiya, yayin da aka fara gabatar da hujjojin da za a yanke hukunci a gobe Talata. Amma masu cacar baki ta fannin siyasa da doka akan makomar Trump a wannan batun sai musayar yawo a kafafen yaɗa labarai da safiyar jiya Lahadi a faɗin Amurka, lamarin da ke nuna irin dambarwar da Amurkawa za su gani a majalisar dattawa. Wani lauyan kare masu laifi kuma ɗaya daga cikin rukunin lauyoyi masu kare Trump, Alan Dershowitz, ya faɗa wa shirin CNN na State of the Union cewa zai faɗa wa majalisar dattawan, wato wakilai da suke wurin ko kuma 'yan majalisar guda 100, cewa wanda za su yi shari'an kenan akan makomar Trump, cewa ko da ma bayanan da aka gabatar musu gaskiya ne, laifin bai kai ga tsige shi daga ofishi ba. 'Yan majalisar dai su ne za su yanke hukunci akan ko Trump ya aikata manya ko ƙananan laifuka da suka saba wa kundin tsarin mulkin Amurka da zai kai ga tsige shugaban ƙasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashen duniya sun amince a jiya Lahadi su mutunta shirin haramta makamai da kuma janyewa daga Libya, inda gwamnatoci masu gaba da juna ke yaƙi don neman shugabanci. Shugabannin duniya 12 tare da manyan wakilai daga ƙungiyoyin tarayyar Turai da tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da ma ƙungiyar ƙasashen Larabawa sun gudanar da taron ƙolin wuni guda a birnin Berlin na ƙasar Jamus. Mun iya samun amincewar kowa, cewa akwai bukatar a mutunta yarjejeniyar haramta amfani da makamai kuma a tsaurara aiwatar da wannan matsayar kamar yadda aka yi a baya, inji shugaban Jamus Angela Merkel mai masaukin baki na taron kolin da aka yi a jawabinta na ƙarshe. Ta ce hakan batun yake, kuma tana ganin abubuwa da suka faru a kwanakin baya sun isa shaidar cewa ayyukan soji ba su ne mafita ba, sai dai ya ƙara jefa mutane cikin wahala ne. Mahalartan taron sun amince da yarjejeniyar mako da ya gabata na tsagaita wuta a Libya ta ƙara ƙaimi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce akwai buƙatar dukkan ɓangarori su kare matsin lamba akan masu gaba da juna a Libya, ganin cewa ƙasashen da dama suna marawa ɓangarori daban-daban na Libya baya. Akwai damuwar cewa Libya ka iya fadawa cikin hali da Siriya ta tsinci kanta a ciki. Daga ƙarshe an ci gaba da samun arangama a jiya Lahadi tsakanin dakarun gwamnatin Siriya da mayakan 'yan tawaye na lardin Idlib da ke arewa maso yammaci, duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙasar Rasha da Turkiya suka cimma a mako da ya gabata. Karuwan tashin hankalin ya fara ne bayan da jiragen yakin Siriya da na Rasha suka sake fara kai farmaki ta sama a Idlib, a cewar kungiyar kare haƙƙin bala'adama ta Syrian Observatory mai sa ido akan rikicin Siriya. Kungiyar mai sa ido akan yakin ta ce an yi arangama masu tsanani a jiya Lahadi a yankin kudu maso gabashin lardin Idlib, inda mayakan 'yan tawaye da na jihadi suke kokarin sake kwato ikon garuruwa da ƙauyuka da dama da ke hannun gwamnatin Siriya da ƙawayenta. Rahotannin cikin gida sun ce an kashe akalla sojojin gwamnatin Siriya 28 da mayakan 'yan tawaye 19 ciki har da mayakan jihadi 15 a wannan arangama da aka yi a jiya Lahadi.
Ta gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kamar yadda muka alkawarta, za mu kawo muku ƙarancin tattaunawar da wakilinmu a jamhuriyar Nijar Yusuf Abdullahi ya yi da wasu masu saurare dangane da ayyukan sashen Hausa na muryar Amurka a daidai sa'ar da take cika shekaru 41 da kafuwarta. Ga ƙarancin tattaunawar tasu.
To bari mu koma ɓangaren na matasa. Lawali Tsalha, ya kai kake kallon shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka?
Lalle wannan tambaya Alhaji Isu tambaya ce mai muhimmanci musamman gare mu matasa. Gidan radio na Amurka ya ba mu gudunmuwa sosai mu matasa ta fannoni da dama, musamman ta wannan shiri da ake na matasa. Kaga ciki akwai wayar da kai na yau da gobe, akwai wayar da kai, akwai jan hankali, akwai kuma horo, kuma yana ba matasa dama su tashi su zama da kansu, domin yau duniya duk inda ake ba a iya kai ta ko ina in ba da matasa ba. To cikin wannan shiri da muryar Amurka take yi, mu matasa mun samu unhwani sosai, musamman bisa abun da shahi horo matasa su zama da kansu, kuma su zama matasa na gari, matasa wanda su ne za a ɗauka su zama misali cikin duniya. Kenan a wannan fannin gaskiya mu muna jinjina ma gidan radio na Amurka. Ba so ɗaya ba so biyu ba Alhaji Isu ka sha gayyata ta cikin wannan shiri na matasa, kuma na sha ba da ra'ayi lokaci zuwa lokaci bisa abun da shahi harkar matasa cikin gidan radio Amurka, tunda kusan ina ga shi an radio na kwarin wanda ma na taɓa jin muryata wanda duka duniya ta ji. Kenan a wannan sai in ce ina godiya sosai, kuma gidan radio na Amurka ni waje na uwa ce ta duniya.
Hajiya Falmata, kina ɗaya daga cikin waɗanda ake jin muryoyinsu a sashen Hausa na muryar Amurka. Ya kike kallon waɗannan shekarun 41 na muryar Amurka?
Gaskiya ni sai in ce ma muryar Amurka Allah ya ja zamani, Allah ya saka tana daidai kwargwaton ƙaryanta, saboda ita za ta haɗe mu ji, ita za ta kai muryarmu inda ba a san mu ba a san mu, inda ba a gan mu ba a gan mu. Kenan ta yi daidai nata gwargwado, yanzu ya rage namu, saboda tana ba mu dama muna haɗin albarkacin bakinmu, tana ba mu dama muna haɗin ra'ayoyinmu. In jan hankali ne, saboda aka ce gyara kayanka bai zama sabke mura ba, ana kulawa da yara da mata da matasa sannan azumaza, saboda yau wannan duniya gashi nan dai mun shiga halin wa'ilahi sai dai mu yi addu'a Allah ya kawo mana sauki cikin waɗannan matsaloli da muka shiga musamman ma cikin bangaren mata saboda yau in ka je hilin daga ko kuma hilin yaki mazaje ne ake na ana kashewa an bar mata da marayu to dama da take ba su suna samun sana'a da wayewar kai dan su yi dogaro ga kansu saboda aka ce yau da gobe babu abin da ta rage in mace tana da abin da za ta dogara za ta ma kanta magani za ta kula da yaran da aka bar mata saboda mahi yawancin al'umma musamman ma nan Niger kashi 56 duka mata ne kuma cikin matan nan in aka hidda matasa abun da ya saura ba mai yawa bane kenan zan ƙara dada bisa kan zancen da dan uwana yayi a ƙara ba ma matasa da masu wadin albarkacin bakin su ko kuma a ƙara waye musu kai cewa da wannan rikici ko kuma tashin hankalin nan da ake uhwani ne ake yi da su kuma a ba su dama su hodi su da kansu albarkacin bakin su saboda aka ce in kaga abin da ya sa ku su ya fada wuta yayi wutan zahi
to yanzu haka akwai dan jarida na tarayyar Najeriya Isa Dan Musa da shi ma ya shigo wannan zauren Isa ya kake kallon shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka
in ka dauka a kasashen mu na Afirka ba gidajen radioyi na gwamnati da ma wasu masu zaman kansu ba su ba yan adawa dama amma sashen Hausa na muryar Amurka ya bada gudunmuwa gagaruma a bunƙasa ci gaban harkokin siyasa a kasashen Niger da Najeriya da Kamaru da Chad musamman ma duniya Hausa inda harshen Hausa ke yaduwa wanda musamman kuma wani dandali ne na masu wanda ake jin muryar masu karamin karfi musamman a ta fannin siyasa da tattalin arziki
to da yake lokaci yana hararan mu zamu yi zagaye na karshe Alhaji Salisu wani sako ke gare ka zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka
Allah sa inda babu muryar Amurka to muryar Amurka ta je inda take nan ta gyara zamanta kuma abubuwa wanda ya zamanto na tsari da suke hutuwa to ka san dan adam kullun yana son ya ji sabon abu su diba su gani a kowace shekara a cikin tsarin su me za su huddo su dauko hallo su kara ga cikin tsarin da suke nan gayi kuma mutane kaga suna kukan lokaci kenan shi dan aka ce aje a cito shine gayya kenan ba maganar azo a mutane su saurara kuma amma su gamsu da sauraron da za su yi da bada lokacin da ya zamanto mutane su tsokaci da abubuwan da suke wakana yau da gobe a cikin kasashen kuma Allah sa in Allah ya zamanto wannan abubuwan to su da kansu kaga suna kawo wani abu na hanyar gyaratar al'ummar dan adam sai mu ce Allah karfafa masu gulwa su cigaba da yin tsarin a haka nan kuma Allah sa wannan abin ya dawoma a ya zamanto cikin so da yarda
Mai Lamudu kai kuma wani sako ke gare ka
sako wanda zamu tura ma radio na Mulya America wato kamar da suka jure suke tafiye da wannan al'amura su ci gaba da jurewa kuma su kara karfafa irin kokarin da suke yi dan ina tabbatar maka da cewa a yau in ba dan su ba mu dai a matsayin mu da yau mu kurame ne kuma kwatankacin makahima to amma a dalilin su yau muna ji kuma muna gani to wannan abu ne muke so su kara kokari akan shi kuma muna musu fatan alheri kuma muna musu fatan da mu da su Allah sa mu gama lahiya gaba ki da
Hajiya Halima Salmai wani sako ke gare ki albarkacin cikin wadannan shekarun 41 zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka
ni zan dauki kaman bangaren mu na wajen marubuta mu ma muna so kaman lokaci zuwa lokaci ana iya tambaye mu marubuta yan labaru kuma muna so mu shi ana karantawa kuma mutane ana bayyana ra'ayi kowa faɗi ra'ayin shi bisa kan abubuwan da muka rubuta ko da dan karamin labari takaitaccen labari ka rubuta bisa kan zamantakewa kai ma ka kawo taka gudunmuwa muna so dangance da haka nan mu ma marubuta a nemi gudunmuwan mu kuma in lokaci insha Allah za mu bada gudunmuwa kuma ya zamanto mutane hallo a bada kari bisa kan zaman lahiya wajen bangaren siyasa ne ko muhara hula ko matasa ko wajen mata saboda a gaskiya yanzu mutane da hakullarsu a tashi kenan menene za a yi yanzu mutane a samu kwanciyar hankali muna so wannan hanyoyi a bi su kuma ta ra'ayin mu za a bi
Muhammad Abdulkadir, menene sakonka albarkacin cikon waɗannan shekarun 41 da kafuwar sashen Hausa na muryar Amurka?
Yanzu radio da television da Bature ke ce musu media traditional, kamar sun koma kafofin watsa labarai na gargajiya, an wuce yayinsu. To sai na gamuriyar Amurka ita ma ta sa rigar zamani, ta zama allin ana samun ta kai tsaye bisa kafofin sada zumunta na zamani, cewa da rezo sosu. Kenan ka gani a nan wurin mun ji daɗi, in rubutu za ka yi, in mi za ka yi, sakonka kai tsaye yana iya zuwa. Sannan kuma babban abin da muke kira gamuriyar Amurka ta faɗaɗa masu tura mata labarai a nan jamhuriyar Nijar. Sabanin abin da muke ganin, kamar da yawa daga cikin masu saurari suna ganin cewa kamar ana tauye su, Nijar kasa ce mai kwaɗi, akwai Agadez, akwai Maradi, akwai Zandar, akwai abin ko da yake Zandar akwai wakiliya Tamar Abari, Allah saka da alheri. To muna son a ƙara a faɗaɗa.
Laule Tsalha, kai kuma wani sako ke gare ka zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka?
Lamban nan da suke badawa ni ina da ita ma cikin kai, amma na sha in jaraba kira ban taɓa samu ba. Kenan muna so wannan fannin shi ma a diba a gani, ba ma wai 'yan Nijar kaɗai ba, 'yan dukko ina wanda suke da buƙatar su kira su samu bayani ko kuma su ba da ra'ayinsu. Kenan wurin nan ya kamata a ƙara diba tsarin yadda ya kamata a yi shi.
Falmata, me ya saƙonki zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka?
Inda hali a samu ko ina ku samu correspondent da ake cewa wanda wakili wanda zai bada labari, kuma shirin nan na yau da gobe bata bar komai ba, ina son a ƙara mata lokaci saboda tana taɓa kowane ɓangare, bata bar kowane ɓangare baya ba, kuma aka ce yau da gobe bata bar komai ba. Ina roƙo ga Allah yadda muka gamu bana, mu gamu baɗin 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 baɗaɗa, Allah ya ja zamani kuma Allah ya saka mata alheri biskan aikin da take, tana daidai da kokarin karhinta, tunda ita labarin nan da take bada shine makami. In labari yayi kyau ana zaman lahiya, in labarin ya karkace kuma rikici kenan cikin ayyukanta da take. Sai dai mu ce Allah ya ja zamani, kuma dai a ci gaba da yi, a yi hakuri, kuma lambobin nan in ƙara musu yawa za a yi koko sakewa za a yi, saboda su da yawa kana shirin kana sauraron abu, kana ji a Najeriya ana ta kira ana samu matsalan nan guda da ce a Nijar in kai kira sai lokacin da shirin ya ƙare sannan ya tai.
Malam Isa Dan Musa, menene sakonka kai kuma zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka?
Wani forum na masu sauraron sashen Hausa wanda duk shekara za a rika taruwa a America, kamar yadda Department of State na America suke gayyato wasu 'yan jaridu da marubuta daga kasashen duniya suke ba da special tour a wata guda. Muna fata sashen Hausa na muryar Amurka zai gayyato masu sauraron shi a kasashe daban-daban a duk shekara, a rika gamuwa, musamman zaure ne na sashen Hausa da ake warewa duk shekara. Masu sauraron Voice of America sashen Hausa suke taruwa a America, suke bayyana ra'ayinsu akan lamarin da ke faruwa a duniya.
To yana yi muku albishir cewa akwai sababbin shirye-shirye da za su zo muku a sashen Hausa na muryar Amurka albarkacin cikon waɗannan shekarun 41. Daga ciki ma har da ɓangaren na kasuwanci da kai Laule Tsalha kai magana a dazu.
To a gaida Yusuf Abdullahi da jama'arsa, kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar.
Yeah.
kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC, inda agogon mu a yanzu yake cewa karfe 2:23. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana na sauti.
Alaikum, Sulana Musa daga garin Kwangila, Zaria, Nigeria. A muryar Amurka muna taya ku murnar da kuka cika shekara 40. To Allah ya kara lafiya, Allah kuma ya kara muku daukaka. Muna buƙatar ku ci gaba da yaɗa labaranku, musamman na labarin wasanni, a kara mashi lokaci. Sulana Musa Kwangila, Allah ta'ala ya kara lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Shehu Ali Kabir Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Radio Biyoyi, barkanku da aiki. Ni ne magana ina yi muku fatan alheri na cikan shekaranku 40 da wani abu. A gaskiya kun taka rawan gani, kuma gidan wannan radio mu musamman talakawan Najeriya ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah shi kara mishi daraja da daukaka. Saboda ya taka rawan gani kuma ya taimaki talakawa, kuma mu musamman talakawa muna roƙo da Allah don annabi wannan kira da muke yi na dare, muna son ku kara mana lokaci kuma a sake kara mana layi don sauran talakawa suna complain akan ana wahalan samu da shirye-shiryen ku. Allah ya kara muku daraja da daukaka. Ma'aikatan biyoye, ina yi muku fatan alheri. Ubangiji ya kara mana shekaru masu albarka da fatan za ku tashi lafiya. Ni ne magana Shafa Le Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Salamu alaikum, nagode.
Mai magana daga nan jihar Benue, an so wadan malam Bako, wani malam Anas. Muna sanin cikin kawo wannan rana na kai kuma kawo wannan wata da ke nuna cewa VOA ta shekara 41. Akwai abubuwa da dama wanda ba za mu iya mantawa da VOA ba, musamman masu gabatar da shirye-shiryenku kamar su Halima Jimarau, kuma ba za mu iya taɓa mantawa da T. Lucas ba. Muna yi musu fatan alheri a duk inda suke. Sayan da musamman shirin kunnan na dare wanda ake karɓan saƙonnin jama'a, wato na ranar Juma'a, kowa ya sani shiri ne mai kyau. Amma kuma gaskiya mu ana arewa ta tsakiyar Najeriya muna samun matsala wajen samunku. Da Allah ku gaya wa injiniyoyinku da tsara buɗe wannan hanyar da kyau ta yadda za mu ji daɗin samunku.
Assalamu alaikum, magana Umar Hassan Kankure daga nan Katsina. Ina yin murna da shekara 41 da samuwar sashen Hausa da suka fara watsa shirye-shiryensu. Kuma ni ina ɗaya daga cikin wanda muke sauraron su shekara 41. Ina da hankalina, ina da rayuwa, don yin shekara ta 62. Ina murna Allah ƙara maimaita mu. A huta laya daga Umar Hassan Kankure daga nan Katsina.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na wurin Amurka. To mun gada ta aliyar tausiya daga cikin Najeriya ga zobi uwari. Kada wa murya Amerika gwamna farin ciki da shekara a Afirka ya da labarwa da inda ne da labarwa. Allah don an ga kawo mu zaman lafiya a duniya baki daya. Tashin hankali ne ke faruwa a kasashen da Afirka, Allah ka mun tsaya.
Amin summa amin. Kafin ku ji labarai a takaice, ga wannan sakon.
Kasuwa akai miki doni, kasuwa
akai miki doni. Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saduwa a wannan shiri na kasuwa akai miki doni. Yanzu ina tsakiyar kasuwar durin ne.
Da nawa kika siya gaskiya?
Na ce 2000.
Ya wuce gaskiya. Ya wuce. Alamun sai da
mai. Jaka da kai.
Gaskiya da 500 muke sai. Na sani, ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba? Ki dai bashi da 400.
Kasuwa a kasuwa.
To sai aka kasance tare da mu a ranar Lahadi, sa'ar da zamu so mu kawo muku wannan sabon shirin. Yanzu lokaci yayi kuma da Baba Yakubu zai dawo da labarai a takaice.
Jami'an kiwon lafiya a birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China sun tabbatar da mutane 136 sun kamu da kwayar cutar nan da ake kira coronavirus, wata babbar annoba da ta barke a cikin kwanaki uku da suka shude. Hukumar kiwon lafiyar birnin Wuhan ta ce jumlar mutane da suka kamu da cutar sun kai 200, ciki har da wasu mutane guda 2 da suka kamu a Beijing da kuma mutum daya a Shenzhen da ke kudancin China. Galibin da aka tabbatar da kamuwar cutar bai yi tsanani ba, amma dai mutane uku sun riga sun mutu. Wasu muhimman mutane a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da masu kare shi sun yi musayar yawo mai zafi a jiya Lahadi akan yunkurin da ya yi na tarsasa Ukraine ta gudanar da bincike da za ta taimaka masa a siyasance da ya kai ga tsige shi daga ofishi. An dai buɗe shari'ar da ake yi wa Trump a majalisar dattawa a hukumance a ƙarshen makon da ya gabata, yayin da za a fara gabatar da hujjoji na yanke hukunci a gobe Talata. Shugabannin kasashe na duniya sun amince a jiya Lahadi su mutunta shirin haramta makamai da kuma janyewa daga Libya, inda gwamnatoci masu gaba da juna suke yakin neman shugabanci. Shugabannin duniya 12 ne tare da manyan wakilai daga kungiyoyin tarayyar Turai da na Afirka suka yi wannan taro.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi, sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Baba Yakubu Makeri da ya tsaya da gabatar da shirin, sai wanda ya bada umarni Solomon Abo, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi Jim Cook. Murtala Faruk Sanyin na daga nan Washington DC nake sallama, ma'assalam.